الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تنطب ويبا كودا بها تنبيا نكينا كودا بها تنبيا نكينا
kumar mace ina ji ta crowning kun ta rufe kofa ita ce uwa ita ce kaka ita ce mata ita ce malama ita ce ya a cikin problem din abinda ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatu ya mace rashin barin ya mace ta yi aiki rashin barin ya mace ta yi sana'a rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining hushi
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar mata ta duniya. Ranar da ake haska fitila da ƙara faɗakar da al'umma kan batutuwa da suka shafi harkokin mata. Inda a bana aka yi bikin ranar da taken ƙarfafa ƴaƴa mata a fannin ilimi, kiwon lafiya, tsaro, tattalin arziki, shugabanci da kuma daidaiton jinsi. Taken da ya karrade kafofin sadarwa a makon. Shirin domin iyali ma ba a bar shi a baya ba, domin ko a ranar mun gayyaci Honorable Binta Bello mace ta farko da ta rike mukamin mataimakiyar mai tsawatarwa a jam'iyya adawa a majalisar wakilai ta 8 a Najeriya. Banda haka kuma a lokacin ta zama shugabar kwamitin mata ta majalisar, sai kuma Barista Maimuna Yaya Abubakar shugabar gidan talabijin din Tozali da mujallar Tozali a Najeriya. Honorable Binta Bello ta fara da tsokaci kan taken ranar ta bana a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Wannan taken Hajiya Madina Majalisar Dinkin Duniya ta yi nazari ne zurfi wurin ɗauko taken nan ba don komai ba. In kin dubi abubuwan da ya kunsa a taken, ana sa ƙarfafa mace ta wurin ilimi wanda shi ne mabuɗin rayuwa baki ɗaya. Na biyu ana sa ƙarfafa mace ta fannin kiwon lafiya wanda mace ko da jahila ce duk tana lura da wannan fannin, balle kuma an baka ilimi ga kiwon lafiya, ga tattalin arziki, ga kula da gida, tarbiyyar ƴaƴa. Ina gani ne wannan ya zo daidai a kan gaba. Ina wa mata barka da wannan take ɗin, ina kuma kira maza cewa su ba mata goyon baya daga stage na aihuwa har zuwa lokacin da mace ta kai ta samu ƴancin kanta. Ne ƴancin kanta yin ƴace an aurar da ita ta je ta sake buɗe sabon bajin rayuwa. Ita ce uwa, ita ce kaka, ita ce mata, ita ce malama, ita ce ya. Don haka gaskiya nan takin ya zo daidai. Abunda nake kira shi ne a fannin gwamnati su ma su fito su sa hannu, majalisa su fito su sa hannu, duk da dai mata ba sa samun yanda ya kamata a majalisa. Ana mantawa cewa akwai issues da yawa wanda in ba mace ba, ba wanda zai iya addressing. Mu Allah ya sai partners sai da mazan muna neman haɗin kansu ne saboda ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwa. Ba za mu ci za mu haɗa kanmu da dai da su ba, amma dai muna roƙon su a hikiman da Allah ya musu su ɗaga ƙafa wa mata, saboda mata su ma su nuna bajintan su. Kowane ɗan adam akwai baiwan da Allah ya masa, amma baiwan ƴa mace ke ƴa mace ke Allah.
To wajen raba mukamai ba za ki ce ai daidaiton ba, misali a ba namiji kujeru 10 a ba mace kujeru 10.
Eh to ni dai na faɗa cewa ba zan matsa da daidaiton ba, kamar mun raba mukamai gaskiya ana dan adalci kaɗan. In an zo maganan zaɓe ne, ke wani ranar da kuna hira ana cewa wai matan ba sa ƙoƙari ne, ba maganan ƙoƙari ne ba sa yi ba. Ban yarda da cewa mata ba sa ƙoƙari ba. In kina neman ma mutumin da in ka zaɓe shi zai riƙe maka amana, in ka samu mace to ka rufe ƙofa kenan Hajiya Madina. Don haka maganan ba sa ƙoƙari ba shi bane ba, su maza kawai suna gani kamar in mun girma wataƙila za mu yi kafaɗa da kafaɗa da su. A'a, ai kowace mace a gidajenmu ma mun san namiji shi yake gaba da mu, mun san babanmu su ne gaba da mu. Da kuma koda ɗan da ka haifa ne in ya kai wani minzalin kana ganin sa kamar uba ne, so namiji kullum muna ba su darajar su. darajar su yana nan a yanda yake din, amma su dubi kuma namu hikima na mata da basiran da Allah ya bamu yanda zamu yi mu tafiyar da harkar rayuwa, mu tallafa musu, mu masu tallafa musu ne, muna so kuma mu tallafa musu.
To abin da gare ki bai muna in ji daga gare ki, ke yaya wannan taken ya zo miki na bana?
Yawa kamar yanda honorable ta faɗa, wannan take abu mai kyau ne, ko ba haka ba kuma dama ilimin ya mace abu ne muhimmi, aka ce in ka ilmantar da mace daya kamar ka ilmantar da al'umma ne baki daya, ya kamata a ce kowa ya san wannan magana. Kuma ita ya mace idan ka bata amana, mace ce zaka bawa amana, ka je ka dawo ka samu amanar ka yadda take. Mata mu daga zuciya muke abubuwa, mace da namiji kowa Allah ya halice shi kuma kowa ya bashi irin kamar me ake cewa irin nashi basira, basiran mu kowa irin nashi basira, ba wai mata sun tun maza ilimi bane ko maza sun tun mata ilimi, maganar ilimi ba haka bane, mata ana samun mata da suka fi maza ilimi, ana samun maza da suka fi mata ilimi, amma kuma yanayi kowa da irin nashi, kowa da irin basiran shi, kuma kowa da inda idan ka sa shi shine zai yi fice a wannan, akwai abin da idan ka sa namiji ba zai taba ci gaba ba kai shi, akwai abin da in ka sa mace ba za ta taba ci gaba ba, akwai kuma abubuwan da mata da maza kaman su aikin gwamnati, su mulki, su wane ne kowa zai yi irin nashi kuma ya fice a ciki, dama menene mulki, ai a samu mutumin da ya iya tafiyar da mutane, yake da rukun amana ko ba gaskiya ba, yakan yake da tunani, zurfin tunani, yake tausayin ƙasa, yake tausayin mutane, zai taimaka wa mutane, ko ba haka ba zai yi aikin da aka sa shi, duk mata aka ba su za su iya yi. So ni ana wa tunanin daidaita zinjinci, a cewa in an ba wa maza position a ba wa mata daidai, abu ne normal, ba wani abu bane. Tunda muka shiga primary school sai kika a primary, a secondary school, a kowane lokacin da sai kika mace ne best student a class, suke cin first, me yasa a lokacin ba a ce komai ba, sai an zo magana aiki? To ai idan kawai abin da ya kamata a ringa duba shi ne cancanta, in mace ta cancanta namiji ya cancanta sai a ba su dukkan, kin gane? Idan bata cancanta ba ni ban ce a dauki macen da bata cancanta ba a bata abu, ko ba haka ba? Kuma gwamnati ya kamata ta dauki mataki mai tsauri akan karatun ya mace, har yanzu a arewacin Najeriya mata da yawa ba sa karatu, kuma rashin karatu abu ne wanda ke kawo koma baya wannan yunwan da ake ciki a Najeriya a yau. Part of problem din shi ne rashin karatu. Idan kuka duba a duniya duk society inda ake da irin su 90% education wannan achievement wanda suke da kaman a ce 90% of the population a literally da wai zaki ga irin wannan ki bayan ba, ba zaki ga irin wannan yunwan ba, amma mu muna cikin society ne wanda masu rike society din ba su da yawa, sai ki ga mutum ɗaya shi yake kula da zuriyar shi baki ɗaya, to ya za a yi? Kuma a cikin problem din abinda ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatun ya mace, rashin barin ya mace ta yi aiki, rashin barin ya mace ta yi sana'a, rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining who she is. Ai duk dan adam yana son ya yi wani abu a rayuwar shi.
Kwarai kuwa.
To sai dai kashi barista ta kwaso bayani, lokaci ya yi halin nasa. Sabili da haka za mu jabirki nan sai zuwa nan gaba, ku ji abin da ke hana ruwa gudu a arewacin Najeriya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable Binta Bello da kuma barista Maimuna Yaya Abubakar da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sauke shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Bari mu barku da wannan matashiya. Turawa suka ce duk namijin da kaga yayi nasara a rayuwarsa to akwai mace a bayan sa, ashe ko mata na da gagarumar gudunmuwar da za su bada ga ci gaban iyali da gina ƙasa idan aka ba su dama. Namu tunan na yau, kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu.
da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne darin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Ko ni da su ne.